sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 20 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Faransa a Niger na shirin karrama tsofin sojojin da suka taya yakin Indo-China War na shekara 1949 da kuma 54.
Wallahi ina ta koda la kodiyar ko ta kuma na abu da la'aji ba a bankan shi mahaifin wannan inda aka kira mun sha wahalar duniya in ba a bani kwallo la ba kodiyar ha abin da la'aji har da karfin sojan in ba a bani kwallo ba ne shekara.
A kasar kamar kuma an gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa da ake a duk ranar 20 ga watan Mayu don karrama sulhun da aka yi tsakanin sashen Ingilishi da na Faransa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan wannan rana. Baya ga haka kuma muna tafe da labarin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Russia ta zafafa kai farmaki a gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ta yi amfani da makaman artillery da rokoki da jiragen sama wajen yin lugudan wuta a yankunan Donetsk da Luhansk, inda dakaran kasar suka lalata gidaje a gundumomin tare da kashe wasu farar hula da yawa, a cewar farar hula da jami'an sojan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin Donbas, wanda ya hada da Luhansk da Donetsk a matsayin mai muni sosai. Ya kuma ce hare-haren Russia sun lalata yankin gaba daya. Ya zargi sojojin Russia da yunkurin kashe 'yan Ukraine da dama tare da yin barna sosai. Donbas yanzu shine yankin da shugaban Russia Vladimir Putin ya mayar da hankali a kai, bayan da dakaransa suka kasa kwace Kyiv, babban birnin kasar, a kwanakin farko na yakin. A halin da ake ciki a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, wurin da yakin ya fi muni sosai, an kwashe mayakan Ukraine na ƙarshe da suka jikkata daga mafakarsa a masana'antar sarrafa karafan Azovstal, a cewar kwamandan su. A yau Juma'a shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya, inda zai mai da hankali a kan fannin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung, wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ta Kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka. Ziyarar kuma na zaman wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar computer chip. Ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kitchen da sauran wasu kayayyaki. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a, sannan kuma ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. Biden zai yi fama da batutuwan manufofin kasashen waje masu tarin yawa a yayin ziyarar tasa ta kwanaki 6 zuwa Korea ta Kudu da Japan, amma kuma ya tsara muhimman abubuwan damuwa ga jama'ar kasarsa. A yau Juma'a Korea ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko, yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2. Barkewar cutar COVID-19 da a karan farko Korea ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a kasar da ta zama saniyar ware, wanda kuma aka sanya wa takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya. Korea ta Arewa bata amsa tayin tura taimako da Korea ta Kudu da Amurka suka yi mata ba, a cewar wani jami'in Korea ta Kudu. Ana sa ran sabon shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk Yeol da shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya isa Korea ta Kudan a yau Juma'a, za su tattauna batun taimakon. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Sri Lanka sun rufe makarantu a yau Juma'a, sun kuma buƙaci jami'an gwamnati su zauna a gida a wani ƙoƙari na shiryawa matsanancin ƙarancin man fetur da ake sa ran zai kai tsawon kwanaki masu zuwa, a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da aka gani cikin gwamman shekaru. Ma'aikatar harkokin shugabancin jama'a kasar ta nemi jami'an gwamnati amma banda waɗanda ke muhimman ayyuka da kada su je aiki a yau Juma'a bisa la'akari da karancin man fetur da ake fuskanta da batutuwan da suka shafi sufuri a duk fadin kasar. Haka kuma an rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu a yau Juma'a sakamakon matsalar karancin man da ke dada muni, inda dabban jama'a suka kafa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai a fadin kasar tsawon kwanaki. A yanzu haka kusan babu gas a kasar Sri Lanka, gashi kuma ana fuskantar matsanancin karancin sauran albarkatun mai. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Faransa a jamhuriyar Niger ya gudanar da aikin tantance sojojin da suka fafata a yakin Indo-China War daga shekarar 1949 zuwa 1954 da nufin karrama su saboda yadda suka taya wannan yaki da ya barke a washegarin kammala yakin duniya na biyu. Sai dai ya zuwa yanzu mutum ɗaya ne tak aka gano a raye daga cikin waɗannan barade. Suleimu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Dakaru Afrikawa sama da dubu ne kasar Faransa ta tura zuwa yakin na Indochina War, wato Guerre Indochine, wanda aka shafa shekaru biyar ana gwazawa a wani lokacin da ake kokarin murmurewa daga tashin hankalin yakin duniya na biyu. Daya daga cikin sojojin da suka gwabza yakin na Indochine, Alhaji Amadu Sami, na tunawa da lokacin da hukumomin mulkin mallakar Faransa suka tattara su zuwa Senegal akan hanyar tafiya fagen daga.
Nan daga tsawo daga can tasawa, kwatan aka kai daga kwatan muka fita Ghana, dukkan muka fita ha Allah kai mu dakar. Mun aka tashi aka ce za a zamu tahiya a Faransa. Muka tashi daga nan kuma aka ce za mu tahiya yaƙi.
Gwamman shekaru bayan wannan yaƙi ba wani abin a zo a gani da suka samu daga Faransa, in ji tsohon soja Alhaji Amadu na garin Shushi gundumar Tasawa.
Wallahi tun da ta ko da la ko biya ko za kuma na ha abu da za a je ba gan shi ba yau wannan idan aka kira. Mun sha wahalar duniya kuma ba a ba ni kwallo la ba ko biya ha abu da za a je har da kadan sojan ne ba a ba ni kwallo ba ni shekara.
Ofishin jakadancin Faransa a Niger ya kaddamar da ayyukan tantance irin waɗannan sojoji don yi musu sakayyar goyon bayan da suka ba ƙasar a zamanin wancan yaƙi. Kuma kawo yanzu wannan dattijo ɗan shekaru 100 a duniya, Alhaji Amadu, shi kaɗai ne ɗaya-ɗayan sojan yaƙin Indochine da ke raye. Dalili kenan aka buƙaci ya zo birnin Yamai don gabatar da kansa.
Yanzu dai sun kire mu wanda muka zo ba a ba mu komai ba. Suka gama suka yi komi kudin da za a yi a karbo suka da a bamu.
Tsohon soja Alhaji Amadu Sami na da 'ya'ya akalla 52 cif. Abdullahi Amadu da ake yi wa lakanin dan Bayero ya koma gida kusa da mahaifinsa domin ba shi kulawar da ta dace.
Yanzu mun ji daɗi tun da yanzu ma gashi Allah sa za su zubo mishi wannan wahalar shi. Shi wannan dama yana da daɗi duka cikin aka yaƙi kama wata ƙasa yaƙi kuma kada lahiya kuma iyali su ma su yi ɗan. Samu taimako bisa wannan kai ma sa kare wato kajin da muke wata bisa waran shi ka tamanci kuma duka abin da ke rikon takarrun shi da wani galashi in akwai tana yi a kamuna don saboda ta zama muna tari.
Faransa wacce ke kan gaban kasashen da suka ci moriyar al'ummomin Afirka a zamanin mulkin mallaka ta sha suka a shekarun baya sakamakon rashin biyan kudaden diya ga Afirkawa 'yan mazanjiya waɗanda suka kafsa yaki a ƙarƙashin tutarta daidai da abin da take biyan takwarorin su 'yan asalin ƙasar, lamarin da ya sa gwamnatin Faransar ta shiga yunkurin ɗaukan matakai don gyara wannan kuskure. Suleimu Mini Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleimu Mini Barma. A yau Juma'a 20 ga watan Mayu, Kamaru ta gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa. Wannan biki na ɗauke da tarihin sulhu tsakanin sashen Ingilishi ƙarƙashin jagorancin John Ungu Funcha da sashen Faranci da Amadu Ahijo ya jagoranta. Shekaru 50 kenan bayan yarjejeniya da suka hada a birnin Fumban, ko ya haɗin kan yadda zama tare suka kasance tsakanin al'ummar ƙasar? Tambayar da wakilinmu Muhammad Bashir Ladan yake ɗauke da ita kenan.
Wannan tambayar mun yi wa mutane da yawa, mafi akasari sun nuna cewa da saurin rina aka ba, musamman waɗanda suke sashin renon Ingilishi. Hamisu Muntari dan siyasa ne a jam'iyyar SDF yace,
awara su riga sun yi wa mutane barazana cewa yannan duk wanda ya fita zai ga abin da zai same shi, to kowa kuma kansa a wuyansa yake, babu wanda zai yadda ya ɗauki wannan abu ya tafi wajen biki wanda ba alheri ba ne zai ƙara masa, ba wani abu ne zai ƙaru masa, illa iyaka cewa ma yana cikin wahalan duniya da murɗiya da gwamnatin Paul Biya ke wa masu yaren Turanci.
Alhaji Ali Danash masanin siyasa ne, shi kuma ya ce,
yanzu dai wato in ce za ka auna shi babu wani ma'auni, shi dai auna shi da lokacin da farkon shugaban ƙasa kenan wato Ahmadu Ahidjo, da kuma yayin da wannan shugaban ƙasan wato Excellence Paul Biya shi kuma ya ɗauki mulki wato tashi daga shekara 1960 har zuwa shekara 1982. Wato daga nan dai za mu ga cewa zaman tare ɗin koko zaman lafiya a ƙasan Kamaru ya dusa baya har ya kai da cewa da kaman wuya yanzu a ce dai a Kamaru akwai zaman lafiya.
Al'umma da yawa suka ce shekaru 50 shekarun cikar hankali ne, don haka ga fatar su kamar yadda Ahmadu Jibo da Musa Usaini suka ce.
To fata na dai da abin da nake bukata ya kasance gwamnati wato ta nitsu a samu zaman lafiya tsakanin wato Kamaru da ƴan Aware. Fadan da ake yi da mutanen da suke nozo ba abu alheri ba ne, yau shekara aru shekara kusan biyar ya fi shekara biyar ana wannan fada tashin tsakanin ƴan Kamaru da ƴan Kamaru.
Muna kira ga kowa da kowa a dada kokari da jihadi a yi adalci wajen samun cewa an samu zaman lafiya ingantacce. Sa'annan kuma abin da ke kawo yawanci rashin fahimta tsakanin jama'u shine rashin adalci wajen tafiyar da arzikin kasa. To muna kiran jama'a kowa da kowa ji su yi kokari tabbatar da zaman lafiya, kuma wato siyasan nan na decentralization wanda yake ba maka birane damar su juya harkar arzikin su da kawunan su, a tabbatar da wannan, a cire wato amfani da dukiyoyi na ƙasa ta shashin ministoci a bama ƙananan hukumomi dama da za su gyara ƙasashen su. Wayannan su ne matatakalan da ya kamata a bi domin ingantar da zaman lafiya.
Wannan ranar ita ce ranar da aka haifi Jamhuriyar Kamaru. A ranar 20 ga watan Mayu 1972 shugaban ƙasa na lokacin ɗin Ahmadu Ahidjo ya shirya ƙuri'ar raba gardama don kawo ƙarshen tsarin tarayya. Masu jefa ƙuri'a na Kamaru sun amince da haka da yau. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir. To dangane da wannan biki da Kamaru ke yi na tuna ranar da bangaren Ingilishi da na Faransa suka haɗe wuri guda, wakilin mu Muhammad Awal Garba ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan dadaddan tarihi.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gudanar da taron haɗin kan kasar ta Jamhuriyar Kamaru tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci yau shekaru 50 kenan da kasar ta dunkule waje ɗaya ta zamto jamhuriya. Wannan ne yasa na hira da tsoffin masana harkokin tarihi a kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Isani Shaba ya yi mun ƙarin haske a kan yanayin da ake tafiya a faɗin ƙasar, musamman ta bangaren siyasa da kuma bangaren zamantakewa. Yau da kullum ga yadda hirata muta kaya.
Alhassani Shaba, wani irin ci gaba aka samu a yayin da aka haɗe tsakanin bangare wani wurin guda biyu na ƙasar Kamaru wanda ake zamantakewa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko tukuna na fara godiya gare ka da ka tuna da mu har ka zo da mana tambayoyi don mai magana kan sha'anin yanci. Daidai ne abun da ka faɗa haka yake, an samu yanci a 1960 a zuwa yau kuwa
a watan Janairu kenan ko?
Haka yake zambe don har zuwa yau ƙarshen wannan yanci muke ba abun da ya sace. Sai dai abin da ya faru shi ne wato 61 an samu haɗin kan nan da aka yi, an haɗa kai ne mutane ne masu hikima, masu siyasa sosai, masu sanin ya kamata. So ga asalin ya kamata mutanen ƙasar nan sashen da ake magana Faransa su nemo sashen Ingilishi, domin sashen Ingilishi a zamanin su ma sun ja kansu haka na suna nan kamar wani abin da yake ajiyayye ba daman mai babban da banya kamar 'yan siyasa, amma ko sauran ba su damu ba. To Allah ya taimako tsohon shugaba ya samu haɗin kan wasu 'yan siyasa.
Amadu Ahidjo kenan ko?
Amadu Ahidjo ya samu haɗin kan tsofaffin 'yan siyasa suka haɗu duk yadda aka yi
kamar su kwanca
kamar su Andele, kamar su waɗannan nan sunansa
Muna
Don, ya samu haɗin kansu
wani shekara ne wani haɗin kansu
zuwa su sande har aka haɗa ƙasar Kamaru.
To lokacin da aka yi wannan haɗin kan ƙasar Kamaru da ɓangarori guda biyu, Ingilishi da Faransanci, ya aka yi wannan ƙasashe suka dunkule waje ɗaya? Akwai wani zaɓe da aka yi ne na rabar gardama domin haɗewan ɓangarorin Ingilishi?
An yi zaɓen raba gardama, shi ne wato mutum uku ne suka ba shi goyon baya sosai, manyan 'yan siyasa. Mutum biyu daga ciki suka haɗe masa, ɗaya shi ya ga cewa bai yadda ba, amma bai yadda ba da haka yake ja tun da ana demokrasiya ma a zamanin.
To a lokacin siyasa ake a makwade yake a ƙasar Kamaru, kuma ku ne kuka yi wannan siyasar? Me yasa yanzu kuma suke neman ɓallewa daga wannan ƙasa ta?
Abin da yasa suke neman ɓallewa saboda mutane ne na yanzu waɗanda suke nuna bambanci da gaske, ƙwarai da gaske, sha'anin bambanci tsakanin tsohuwar mulki da ta yanzu. Abin ya bambanta ƙwarai da gaske.
To yanzu kana ga an samu ci gaba ga irin yadda ake zamantakewa ko kuma ba a samu ba?
Wato zamantakewa da duk ci gaban da aka samu kusan in ce maka ya kusan rushewa, domin waɗansu mutane sun ta gaggaya wa mutane maganganu iri-iri. Gaskiya a zamanin da ana duba ya kamata cewa mutanen nan kada ba su aka a yi musu kaza saboda samu zaman lafiya. To sai zama a yanzu kuma abun ya canja, wanda suka cancanci guri sun ɗauka kan cewa kamar al'amarin ya zama irin yadda suka ce za a yi haka za a yi, ba abun da zai faru.
Alhaji Ibrahim shi ma ya nuna kwai cikin sa kan yadda ƙasar Kamaru ta zanto cewar ƙasa ƙwaya ɗaya tilo kuma dunƙulalliya.
Alhamdulillah, wannan zancen da ka kawo zance mai kyau, saboda abin farin cikin mu a ƙasar nan ya ci gaba sosai. Domin rana kamar wannan idan muna farin ciki, mun an haɗa daga 1960 zuwa da a lokacin da muke ciki, abu ya gyaru sosai saboda gwamnatinmu ya aiki da yawa ya samu farin ciki.
Wani shawara zaka ba gwamnati wajen kawo ƙarshen faɗa da ake yi tsakanin gwamnati da kuma ɓangaren Ingilishi a ƙasar Kamaru?
To alhamdulillahi, kasan shanin gwamnati aikin din yana da ƙarfi sosai. Gwamnati na ta ƙoƙari tuntuni nan domin a samu a daidaita. Yana cin gaba da dialog, abinda za a yi aka yi dialog a nan ne za mu samu haɗin kai sosai da sosai. Amma yanzu ga an soma ɗan jituwa domin kowa ana shiga a fito, abinda zan iya faɗa kenan, domin gwamnati baya wasa kullu a kan aiki suke.
Alhaji Garba Abubakar shi ma ya mini fashin baki kuma ga abinda ya ce.
Wannan haɗuwan da aka yi, an yi taro ko kuma an yi zaɓe wanda ranar 20 ga wata na 5 na 1962 aka yi wannan taro, aka yi wannan yau shekara 50 kenan. To kun ga duk abinda Allah ya so ya fado babbar ranar Juma'a. Wannan zaman da kuma muke yi ba a ki ba, an yi abubuwa da yawa, an yi amfani da irin abubuwa da yawa, amma da akwai kuma abu da yawa da ya shirya wanda ba a yi ƙarara ba. To shi isa kaga a cikin 'yan uwanmu muke samun wa'anda suka samu wato wasu abubuwan ba su yadda da shi ba. Isa kaga yanzu ake samun dan muskila, ake samun dan tashin hankali, yake zama ya zama maya ya tabarbace ya bashi. To amma bismillah ta'ala da kuma ikon da kuma fasahan mai kasanmu, ana tafiyar da abin kaɗan da kadan, ana neman a yi gyara, ana neman sauki, tafiya da zamantakewa ba abin da kamar ya gada kamar zamantakewa. Shi zaka mai kasan mu yake ci gaba da kare zamantakewa tsakanin al'umman Kamaru, tsakanin masu amfani da harshen Ingilishi da masu amfani da harshen Faransa. To shi zaka ga tsakanin kuma shauran irukan da zan san Kamaru da iri ya bi mai tam. To dole ne zamantakewa da duni ke fitowa, dole ne a sake jaddada wa zaman neman zaman lafiya, ce an gyara zamantakewa al'umma suke kasan kaba. To alhamdulillah ba a ce abin da aka yi duka an yi shi da kyau ba, amma mai kasa na ci gaba da neman hanyoyin da zai ci gaba da kawo mana sauki da ci gaba da gyara mana zaman tsakanin mu kanmu irin da suke kasan Kamaru da kuma masu amfani da harshen Ingilishi da harshen Faransa.
Profesa Uba Abdulrazak shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ne da kuma yaki da ta'addanci a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya mini bayani kan wannan bikin da ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta hada a daidai wannan lokacin.
Eh, tambayan da kai mana alhamdulillah abinda za mu faɗa dai ka san ba abu a duniya da za ce dai ya tafiya cikin kwarai. To amma za mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin mun samu zaman lafiya. Ka san an kawo mana hare-hare gabas, kudu da arewa a ƙasarmu nan. Kaga akwai ɓangaren Boko Haram da suka kama na hari a arewacin ƙasarmu. A kudancin ƙasarmu akwai mutanen Centrafric, su waɗanda suke gudun hijiran nan. Centrafric sun kama na su ma kazan hargirin da aka yi faru a can Afirka na tsakiya. To ga kuma sha'anin Ingilishi, ɓangaren Ingilishi shi ma an ka hare-hare. To ga kuma can sha'anin Adamawa, sashin Adamawan Kamaru shi ma an yi tagarkuwa da 'yan Adam tsakanin manoma da masu kiwo. To ka gani alhamdulillahi yanda yake ba ta da yaƙin da muke kira yaƙi civil, cewa yaƙi tsakanin kabila da kabila ba. To alhamdulillah ka san shi ne wannan yafi nauyi a ƙasa, a ce yau wannan kabila ko Hausawa sun tashi suna yaƙi da kabila kaza, ko Fulani suna yaƙi da Hausa, ko mutanen kudu ko yamma suna yaƙi da mutanen arewa. To ka gani a nan Kamaru muna da wannan zamantakewa tsakanin mu babu cewa wannan mutumin arewa ne, wannan mutumin kudu ne, wannan mutumin kurmi ne, a an haɗu an cuɗanyu. To kaga wannan shine ya ba mu zaman lafiya.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta daga cikin ƙasar Kenya daga neman gurbin gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar Ivory Coast. Wannan takunkumin da ya haɗa da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, anda suka ce ba za su yarda da duk ƙasar da za ta dinga sanya siyasa a cikin harkokin kamolanta ba. Sai dai malamin kwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma matashi Musa Musa Desai ya mana ƙarin hasi kan wannan matakin da ƙungiyar kwallon kafa na duniya suka ɗauka a daidai wannan lokaci.
Eh, to a yau 19 ga watan Mayu FIFA ta cire ƙasar Kenya a cikin wato wanda za su buga wato gasar wasan Afirka da za a yi a Cote d'Ivoire, wanda za su buga da Kamaru 4 ga wata, saboda kananan matsaloli da suke da shi. Kuma siyasa ya shiga saboda ministan cikin gida shi ne ma ya tugi ainihin shugaban wasanni na Kenya. To ba su daidaita ba, shi yasa FIFA ta cire su, CAF ma ta cire su. To yanzu Kamaru ba za ta buga ranar 4 ga wata ba, za ta jira tsakanin Burundi da Rwanda, tsakanin Burundi da Namibia. su ne yanzu kasashe biyu da suka shawara wanda su ba da Kamaru. Kamaru dole za ta jira, ba ta san yanzu da wada ta buga ba. To Kamaru kuma tana neman kasan da za ta buga wasan sada zumunta a wannan ranar, tun da yake ba za su buga ba, an cire kasar Kenya. Saboda siyasa ya shiga cikin abinnan sungullan wasannin Kenya. Ministan cikin gida Amina Muhammad ta umurci shi mai iko da wasan kwallo Nick Mwandwa ake kiran shi, ta cire shi. To shi yasa kaga FIFA kuma kasan ba ta son siyasa a cikin sungullanta na wasanni. To shi yasa aka tuge ta. Yanzu Kamaru pool din su ya shawara su uku. To a ranar hudu ga wata Kamaru ba za ta buga ba. Shi Namibia da Burundi su biyu za su buga, sannan su jira kuma wanda za su buga da Kamaru. Su uku ne yanzu suka shawara.
Za kuma mu leka kasar Faransa. Allah za mu hango irin yadda kakar wannan shekara ta 2022 ta kasance ga kulub din kasar ta Faransa. A halin yanzu dai kulub din PSG ta Paris Saint-Germain ita ce take da matsayi na farko da maki 83, sai kuma kulub din Monaco take dauke da mataki na biyu da maki 68. Hakazalika kulub din Marseille ita ce take da matsayi na uku da maki 68 ita ma. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Rasha ta zafafa kai farmaki a gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ta yi amfani da makaman artillery da rokoki da jiragen sama wajen yin lugudan wuta a yankunan Donetsk da Luhansk, inda dakarun kasar suka lalata gidaje a gundumomin tare da kashe wasu farar hula da yawa, a cewar farar hula da jami'an sojan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana yanayin da ake ciki a yankin Donbas, wanda ya hada da Luhansk da Donetsk, a matsayin mai muni sosai. Ya kuma ce hare-haren Rasha sun lalata yankin baki daya. Ya zargi sojojin Rasha da yunkurin kashe 'yan Ukraine da dama tare da yin barna sosai. A yau Juma'a, shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya, inda zai mai da hankali a kamfanin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung, wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ta Kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas. Ziyarar kuma na zama wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar computer chip. Ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kitchen da sauran wasu kayayyakin. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idon jama'a, sannan ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko, yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2. Barkewar cutar ta COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan ƙarancin kayayyakin jinya da rigakafi a ƙasar, wadda ta zama saniyar ware, aka kuma sanya mata takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Amma kafin nan, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Malam Bara'u bisa ga rasuwar mahaifiyarsa Baba Madiga, da ambassador Baffa Lawal Turu bisa ga rasuwar kaninsa Fata Lawal Turu. Allah ya ji kansu ya musu rahama. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu ne, ni Hanifa Kabir Isa, da na shirya na gabatar ke ce da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.